This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
To, tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karantu. A yau Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki ta kwana hudu zuwa birnin Washington a nan Amurka, inda zai gana da shugaban kasar Amurka Barack Obama. Ana kyauta zaton maganar magance matsalar Boko Haram ce babbar hancin tufkar da ake son kamawa a ziyarar tasa. Sannan Obama zai tare shi a fadar White House da ke nan Washington. Amurka na bukatar taimakawa Najeriya a kokarin yakar Boko Haram da suka addabi jama'ar kasar da zafafan hare-hare wanda suka matsa a 'yan kwanakin nan tun bayan kafuwar gwamnatin Muhammadu Buhari a watan Mayu da ya wuce. Za su tattauna lamura da dama a wannan ziyara ta farko bayan lashe zaben Buhari a watan Maris da ya shuɗe. Akwai yiwuwar tattaunawa game da garan bawul ɗin siyasa da tattalin arzikin Najeriya don kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa. Fada ya barke a wajen zanga-zangar jihar kudancin Carolina wanda 'yan tawagar Ku Klux Klan suka shirya suka kuma tare 'yan wanda suke zanga-zanga wasu bakaken fata masu fafutuka a kan maganar 'yanci da kuma maganar nuna wariyar launin fata a jihar. Hukumomi sun ce 'yan fafutukar sun tare ne don bayyana matsalar kabilanci da ake fama da shi. James Evans Muhammad shi ne ya jagoranci zanga-zangar. 'Yan sanda sun tarwatsa jama'a ganin cewa abin ya yi tsamari. Shugaban Amurka dai Barack Obama tuni ya ce wannan mataki na cire tuta ya biyo bayan tawagar da suka sa hannu ne wato 'yan majalisar jihar, inda yake ganin cewa sun yi abin da ya dace ne domin rage wariyar ta launin fata. Haka kuma an sake buɗe rukunin shagunan nan na Westgate da ke birnin Nairobi a ƙasar Kenya bayan kusan shekaru biyu da kai harin 'yan ƙungiyar Al-Shabab, hari mafi muni a ƙasar. Buɗewar ta biyo bayan kwanaki kaɗan gabanin ziyarar da shugaba Obama zai kai ƙasar. An buɗe ne a jiya Asabar da manyan matakan tsaro. Kaɗan ne daga tsofaffin ma'aikatan wajen suka sami komawa bakin aiki a yayin da masu shaguna a wajen suke ganin cewa wurin zai sake farfadowa kamar yadda aka saba na hada-hadar kasuwanci. Makwabtan shagunan dai suna kokwanton ko za a sami dorewar tsaro a wurin ko kuma a'a. A ranar 12 ga watan Satumbar 2013 ne maharan Al-Shabab suka kai farmaki a rukunin shagunan, suka kuma tada nakiya tare da buɗe wuta na kan mai uwa da wabi ga masu sayayya da kuma ma'aikatan wajen. Harin da ya kwashe kwanaki uku ana fafatawa, ya kuma hallaka akalla mutane 67. Al-Shabab ɗin dai sun bayyana harin a matsayin ramuwar gayya, game da yadda sojojin ƙasar Kenya ke taya 'yan ƙasar Somalia yaƙi da ta'addanci. In ba a manta ba, a watan Afrilun da ya gabata ma, 'yan ƙungiyar ta Al-Shabab sun kai farmaki a jami'ar Garissa da ke gabashin Kenya, suka kuma hallaka akalla mutane guda 148. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, ƙasar Saudi Arabia ta cafke mutane sama da guda 400 bisa zargin alaƙa da ƙungiyar ta'addancin ISIS. Ma'aikatar cikin gidan ƙasar sun bayyana haka ne ta takardar da suka bayar na sanarwa a kamfanin dillancin labaran Saudi. Saudin ta ce kamen yana daga cikin matakan kare ƙasar daga kai hare-hare a masallatai, ofishin jakadanci, jami'an tsaro da kuma ofishin gwamnati da suke sharura. Haka kuma sanarwar ta fito ne kwana ɗaya da harin 'yan ISIS da suka kai a Diyala, inda suka kashe mutane aƙalla 115. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudi Arabia din ta ce ana zargin mutanen da aka kama din ne da hannu akai hare-hare a wani masallaci na ƴan Shi'a da aka kashe mutane 25 a gabashin yankin mai arzikin man fetur. Wani dan Saudiya ma tare da taimakon wasu mutane da ya tada kansa a watan Yuni ya kuma kashe mutane 27 suna ibada a masallaci na ƴan Shi'a yana cikin maganar da yasa aka yi kaman. Gwamnati na zargin kamammun da hannu kuma a buɗe wuta da aka yi a wani ƙauye Al-Ahsa a gabashin Saudiya tare da kashe masallata guda 8 a watan na Nuwambar bara. Duka har-haren nan ƴan ISIS sun ce su ne suke dauki nauyinsa kuma sun yi shi ne domin yin fako ga su ƴan Shi'ar. Ana zaton har-haren ramuwar gayya ce ga Saudi Arabia musamman ma kasancewar Saudin tana cikin sojojin da Amurka ke jagoranta na yaki na neman murkushe mayakan na ISIS. Akalla gwamnonin jihohin Amurka guda 6 ne suka amince da dankawa fararen hula masu aiki a ma'aikatar tsaron ƙasa ta National Guard makami. Amincewar ta biyo bayan harin buɗe wutar da aka yi wa wasu sojojin ƙasar har lahira a Chattanooga da ke Tennessee a Amurka. Tuni gwamnan jihar Florida Rick Scott ya canza wa masu horar da sojojin da suke a jihar ta Florida matsuguni zuwa gaban ma'aikatar ta tsaro. A ranar Juma'a dama hafsan sojojin kasar Ray Odreno ya ce suna duban yanayin yadda za su ga ko cibiyar tsaron tana buƙatar ƙarin tsaro ko a'a. Wani Muhammad Yusuf Abdulaziz ɗan shekaru 24 ne ya buɗe wutar ya hallaka kuma jaruman sojojin da suka sami lambar yabo a baya a game da yakin Iraq da Afghanistan da suka halarta. Musulmin Chattanooga sun ce ba su jaɗin al'amarin ba da kuma irin wannan mataki da shi Muhammad Yusuf ɗin ya yanke wanda ya hallaka mutanen kamar yadda wani Dr. Mohsin masanin halayyar ko kuma masanin matsalar hauka ya bayyana. Ya ce gaba ɗaya masallacin da Yusuf ɗin ke zuwa don yin sallah ba su ji daɗin lamarin ba. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce an yi matukar kokarta wajen cimma yarjejeniya da kasar Iran wadda aka samu a dan tsakanin nan wadda ba a samu irin ta ba a can baya game da maganar makamashin nukiliya kasar Iran da kuma kange ta daga mallakar makamin nukiliya. Ya faɗa haka ne a ranar Asabar a jawabinsa akan lamarin. Shi ma shugaban kungiyar majalisar malamai mafi koli a kasar wato Ayatollah Khomeini ya bayyana cewa wannan haɗin kai da suka bayar ba yana nufin sun ba da kai ga Amurka. Buri yaho bane da yake wa ƴan ƙasarsa jawabi na ƙarshen watan azumin Ramadana.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa. Cikin shirin za ku ji cewa
to alhamdulillah ni na yi makaranta na boko iyaka na secondary school kafin in yi aure kuma a bangaren islamiyya ma ta bangaren karatun addini har ne karatu din har na kai ga nayi degree har na kai ga ina masters a yanzu haka to kin ga aure baya hana karatu.
Haji Arabiya Sufiyan Ahmed shugabar kungiyar tallafa musulmi mata kenan. Za ku ji ƙarin bayani an jima kadan. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'ar tafi da gidanka ko National Open University za su kulle yarjejeniyar aiki domin horas da ma'aikatan jihar ta Kaduna. Shin ina a kwana ne kan koyar da sana'o'in hannu a makarantu? Muna da rahoto daga jihar Taraba. An yi kira ga gwamnatoci su zauna da ƙwararru domin tsara buƙatun ilimi. Masu aro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Jami'ar tafi da gidanka ta Najeriya da ake kira National Open University da Turanci za ta kulla yarjejeniyar aiki da gwamnatin jihar Kaduna domin horar da ma'aikatan jihar. Shugaban jami'ar Professor Vincent Ado Tenebe ne ya bayyana haka bayan ya gana da gwamnan jihar Malam Nasiru Elufai. Ya ce akwai buƙatar 'yan Najeriya baki ɗaya su fahimci cewar jami'ar ce kaɗai za ta kawo maka ilimi har ƙofar ɗaki. Saboda haka su yi amfani da wannan dama domin samun ilimi. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure yana cikin wakilan da suka raci gangamin da Professor Tenebe ya yi da manema labarai.
Mu zo mu sanar masa cewa da duk mutane na Kaduna State da Najeriya gaba daya cewa jami'ar mu wato National Open University of Nigeria ita ce jami'ar ta kowa, ita ce jami'ar wanda za ta kai ilimi har kofar aiki ka, ita ce jami'ar wanda za ta yarda ka ci gaba da aiki kuma kana karatu. Kuma yadda muke koyar da dalibai mu ba wai muna yi shi wanda yake cewa a turance part time bane, wato duk wanda ya shiga jami'ar mu yana na daidai da kowaye da ya shiga kowace jami'ar ba Najeriya kawai ba, a duka duniya. Kuma banda haka mun zo mu sanar ma mutane Kaduna cewa wannan jami'ar ta Open University za ta yi a koya ma matasan mu wanda ba su da aiki, za mu yi a koya musu sanayoyi wanda za su yi, kuma za mu yi a hada su mu koya musu yadda za su yi rubuce-rubuce wanda zai sa su samu rance daga duka bankuna Najeriya, wanda kuma za su iya zama suna yawo a kai hanya suna neman aiki ba, za su zama na cewa suna ayyukansu har kuma za su ɗauki mutane aiki. A haka zai zama na cewa wannan jami'ar ita ce jami'ar wanda za ta iya koya ma mutane yadda za su zauna da kansu, su zauna cikin lafiya da cikin salama, mu samu ci gaba ƙasar nan gaba ɗaya.
Shin akwai wata yarjejeniya ne da kuke neman ku shiga da gwamnatin jihar Kaduna, musamman wajen horar da ma'aikatan jihar Kaduna haka?
Kwarai da gaske, abinda gwamna ya faɗa kenan, cewa da wannan labari da muka kawo, labari da kuma ya sa shi ya yi murna kwarai da gaske, kuma ya ce shi yanzu ya yi alkawari cewa za mu shiga ciki wannan yarjejeniya, aha, wanda kuma zai sa mu zo mu sa hannu a takardu mu ci gaba da koya ma duk wanda suke neman ilimi.
Saboda magance matsalar yayi dalibai da kowa yana son aikin office, babu wanda ya kware ta fannin sana'o'in hannu, hukumomi suka yi kwaskwarima ga manhajar ilimi, hakan ya kunshi horaswa ta sana'o'in hannu. Wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya zanta da shugaban hukumar ilimin sakandare na jihar Taraba Alhaji Iyasu Kirim kan inda aka kwana game da koyar da sana'o'i a makarantu.
Lallai ya fara aiki, don a yanzu magana nake gaya maka koyo din nan. Ina ga kamar jarabawan da ake rubuta dukkan kasar nan Najeriya ya shafi darasin abin nan ne, wannan abin nan computer. Kuma ina ɗaya daga cikin wannan sabon darasi da aka kawo. Kuma akwai ko irin sauran darussa, don ka san akwai ayyukan hannu da suka kai kamar 35 wanda ake so kowane ɗalibi ya lakanci guda a cikinsu. To kuma ina ga kamar shi ma wannan ɗin kusan dukkan makarantu, in dai a wayansu wuri ba kan nan Taraba, ina tabbatar maka da cewa yanzu waye da ake rubutawa jaraban abin nan Afirka ta yamma ɗin nan, kusan kowane ɗalibi dole sai ya yi guda ɗaya daga cikin wayannan 35 ɗin. Lallai ko ya fara aiki, sai dai ba za a ce no an same shi kamar yadda ya kamata ba, ya danganci wuri zuwa wuri. A wayansu wuraren ana yin shi da kyawu sosai da inganci sosai, wayansu wuraren saboda matsaloli na yau da kullum a karantarwan din ba kamar yadda ya kamata ba.
Na dan yi taku zuwa cikin tarihi, inda na tambayi Alhaji Iliyasu Kirim, kusan shekaru 20 da suka gabata akwai kayan koyar da sana'o'i da dama waɗanda dunkulallun karafa ne da aka siyo daga ƙasar Hungary, waɗanda ke iya aiki na akalla tsawon shekaru 30 ko fi in aka kula da su, kan ko ina labarinsu.
To ina ga wannan tambaya ne wanda ina da nauyi sosai, saboda abinda ba misali abinda aka bani ni kai nan na amanansa, kuma ake tambaya nan yi bayani a yanayin halin da yake ciki ba, kaga yana da wahala kai magana a madadin mutane fiye da 100 fiye da 100 kaza, a makarantu fiye da guda fiye da kaza. Amma ni dai abinda nakan so in ce shine yanayin kasan shine abinda ya faru da su. Yanayin kasan nan kuma shine na daya ba mu da tattali, kusan kayan gwamnati an dauka ne kaya ne na banza ba mai shi, don haka kowa na iya amfani da shi ta kowane hanya. Wani lokacin ma akan iya mai da shi ya zamanto na mutum maimakon na jama'a. To na kamar wannan dai shine abin da ya faru da kayayyakin nan. Lalle kan a wayansu makarantun har yanzu akwai dan wayansu abubuwa burbudin su suka rage, wayansu su kuma don rashin masana tafiyar da su an bar su sun lalace haka, wayansu an bar su ruwa da kaya sun yi tsatsa, wayansu su kuma ba za ka magansu ba.
Dr. Mike Dio na kwalejin ilimin jihar Taraba da ke Zin, wadda makarantarsa ne ke da muhimmin haƙƙin koyar da irin waɗannan malamai, ya yi ƙarin bayani kan ina aka kwana da wannan sabon shiri.
Yanzu yadda nake maka magana yanzu, mun samu approval telephone, za mu turo mutane guda hudu zuwa UK za su yi training in entrepreneurship. So za su zo yanzu ba yi da theory education ne ake nema yanzu ba, amma za su zo practically su imparting knowledge. Entrepreneurship din kamar da suna ta nuna, idan sun je sun yaran sun yi graduating, kowane course kana reading za koya maka entrepreneurship, so that in kana fita za koya maka yadda za ka yi business na kanka, yadda za ka yi generating job na kanka. Kaga gwamnati ma ta huta, aikin ka da kake yi gwamnati za ta samu riba, domin za ka biya tax, biyan haraji, domin kana yi haraji za ka biya haraji, gwamnati ma za ta amfana ta samu kudi kuma na yin wasu ayyuka.
Masana suna ganin a yadda martabar man fetur ke rugurgujewa a kasuwar duniya cikin wannan ƙarni, kamata yayi tarayyar Najeriya ta sauya kiblar tattalin arzikinta zuwa noma da sarrafa ababe, kana shirya matasa yadda za su cimma amfana daga wannan sabon tsari ta wurin ba su ingantaccen ilimin takarda da ta aikin hannu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
An buƙaci gwamnatoci da su zauna da ƙwararru akan harkokin ilimi domin a gano hanyoyin warware matsalar da ta ƙicinyewa ta ƙarancin malamai. Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina, Farfesa Mamman Abdu Wasagu, shi ne bayyana wannan buƙata a wata tattaunawa da yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa.
Abin da muke son mu yi da wannan gwamnati sabuwa da ta zo, za mu so mu zauna da ita mu yi abin da muke ce ma need assessment, wato buƙatu, mene ne buƙatan gwamnati ta ɓangaren ilmantar da ɗaya mata. A misali, shekarar gada za a shiga, kamar ƴaƴa nawa mata suke son su gaji sun samu NC wanda za mu iya ba admission, to mu kuma kaga sai mu zauna mu ga gurbi nawa za mu iya ba su, mu tafi malaman mu ga yawan malaman da muke da mu ga irin abin da za a yi, kuma ga irin hall ɗin da muke da wanda za mu iya ɗaukan su. To wannan shi ne ya kamata mu fara matakin farko, domin wannan shi ne ya kashe matsalar da muke da ta, a ce maka yara sun ƙara karatu ba aiki, domin babu NEET assessment. Gwamnati da sauran al'umma ba a tsaya an ce menene bukatar mu ba. Misali, malamai nawa jihar Katsina ke bukata a yanzu nan, nawa ke ƙasa, nawa ake bukata. To kwanaki kuma yadda na samu hira da wani jami'in gwamnatin Katsina ya nuna mini a gaskiya da za a yi maganan gaskiya ne, aƙalla yanzu gwamnatin Katsina ta buƙatar malamai 30,000 bisa ga waɗanda ke ƙasa, ƙwararrun malamai. To idan aka yi magana ƙwararrun malamai a Najeriya, ana magana waɗanda ke da ƙarancin NCE, wanda yake mu aikinmu ne nan. Wannan kamar yadda nace wani ne muka yi hirin shi yake bani, amma kamar yadda nace muna da buƙatar mu zauna da ita gwamnati, menene buƙatun ku na malamai ƙasa, waɗanda kuke buƙata babu su, sannan waɗanda ke nan ƙasa waɗanda ba su cancanci koya ba amma suna koyawa, su kuma menene yawan su. Kaga idan aka samu wanga assessment ɗin aka san buƙata, to sai a yi planning, to see, sai aka ban mu karazube kowa na ta abin da ya gida.
Ya ce idan aka zo wannan tsari ya kamata a diba irin buƙatu da kuma fannonin da ake buƙata.
Ni aka zo sai a diba a ga cewa a'a, to jihar Katsina kuna buƙatar malamai 30,000, to cikin 30,000 ɗin ga nawa kuke buƙata masu lissahi, nawa kuke buƙata masu turanci, duk wannan ba a yin shi. Sai ga an ce okay, yau Katsina ta samu malamai 1,000 ko an ce a ɗauki malamai 1,000, to cikin 1,000 ga kila sai ka isko 500 Islam suka karanta, amma kila 100 da ake so Islam, ba masu turanci. Sai a wayi gari kuma makaranta a ce akwai karancin malaman turanci, akwai karancin malaman lissahi, saboda ba a tsaya an yi wannan need assessment ba, ba a diba buƙatun gaba. Wannan buƙata muke dawo a wannan ɓangare, bayan an samu jimilla total, sai a diba kuma kowane fanni, lissahi, turanci, Islam, Hausa, don kaka sha mamaki za ka isko hatta Hausa da ake ganin kamar sauƙi, babu isassun malamanta. Babu malamanta sun yi ƙaranci. To wannan duk ya zo saboda rashin wannan tsarin na menene buƙata, menene kuma za a yi. To kuma na ce mu a shirye muke mu zauna da jihar Katsina da hatta gwamnatin tarayya inda ya shahe mu, mu ga cewa menene buƙatun jihohi.
Na tambayi Farfesa Mamman Wasagu, tunda waɗancan gwamnatoci sun gabata, ko menene makomar ɗalibai da suke samun tallafi a shirin ilimin ɗaya mata a jihar?
Tsari yana nan, saboda ai dama wani tsarin yana tafiya ne tare da tallafin ƙungiyar da ake cewa UNICEF. To ita UNICEF tana nan, kuma ina kyautata da ton duk da dai ba mu ga blueprint na ita sabon gwamnati ba, bana tsammanin za ta kashe ko za ta dakatar da wannan program ɗin da ke da. Dama kamar yadda nace ai rabi da rabi ake UNICEF ta bada rabi su masu bada rabi mu dai ba za mu tsaya ba kuma ina kyauta maka sun kamar ne ce akwai bukatun malaman ga musamman yaya mata domin amfanin ilimin da yaya mata din shine akwai makarantu har yau wanda ke karkara wanda za su bi hankali zai kwanta in su ga ya mace na koyarwa bisa ga akawo wani gayi a sha zanzaro yana koyo musu wannan shine babban muhimmancin da yasa muke son mu ga cewa ya mata su ci gaba da samun ilimi
na tambaye professor akan bukatar inganta takardar shaidar koyarwa ta NCE zuwa ta degree ko akwai wani shiri da makarantar ke na ganin masu NCE sun samu takardar shaidar degree
muna gudanar da degree amma ta hadin gwiwa da Bayero University haka ma da nazo mun ƙara diba muka ga akwai wasu programs wanda Bayero ba ta yi to su ma muka koma Usman Danfodiyo University muka ga su suna wa'annan kwasa-kwasan so haka yanzu su ma mun samu haɗin gwiwa da su zamu yi degree a kawannan kwasa-kwasan wanda Bayero ba ta yi kusan 14 nan gaba kaɗan ina jin zuwa wanga admission da za a yi zamu ɗauki ɗalibai wanda za su yi degree su ma ta haɗin gwiwa da Jami'ar Usman Danfodiyo
Zaradin Sanufin Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shugabar kungiyar tallafawa musulmi mata da ake kira Imwon Hajiya Rabi'a Sufyan ta ce aure da shekaru ba sa hana neman ilimi. Hajiya Rabi'a ta ce kungiyar tana shiga lungu-lungu da sako-sako domin wayar da kan iyaye waɗanda suke karkara kan muhimmancin ilimi musamman ga ɗiya mace.
To fatan mu shine da sa ran mu nan jihar Kebbi ma tunda yanzu kusan shekara guda kenan muna shiga kuma ana shiga ƙauyuka muna sa ran insha Allah nan ba da dadewa ba wannan matsalolin za su ragu wata rana ma za mu iya cewa insha Allah babu su.
To wani irin bayani ke da yanzu je ke makarantar boko ga ki kuma ke soke Qur'ani kuma ga sani ne Al-Qur'ani wani irin kira zaki ma waɗannan uwayen da suke karkara da ba su barin ɗiyansu mata su ta yi makarantar boko.
To alhamdulillah ni na yi makaranta na boko iyaka na secondary school kafin in yi aure kuma a ɓangaren islamiyya ma zan ce miki ibtida'iyya ko primary school kawai na gama ta ɓangaren karatun addini amma alhamdulillah da aure na da komai har ne karatu din har na kai ga nayi degree har na kai ga ina masters a yanzu haka to kin ga aure baya hana karatu kuma sannan shekaru ba sa hana mutum yayi karatu inda ya sa kansa zai yi kiran da nake yi ga iyaye mata wayanda ke karkara ko kina kauye ko da an miki aure ne to muna roƙon iyayenmu maza su ba mu dama akan cewa mu je mu yi karatu ko da muna da aure domin aure ba zai hana ka kai karatu ba kuma wani lokaci muke cike a yanzu inda mutum yana so ya tallafawa addinin nan to dole ne sai yana da waɗannan ilimomin guda biyu sai yana da ilimin addini sannan kuma yana da ilimi na boko ko kuma in ce ilimi na zamani ta haka ne zai shiga duk inda zai iya shiga kuma ta haka ne duk inda zai iya kare addinin nan sai kare wannan addini din. To karatu yana da muhimmanci Allah subhanahu wata'ala kansa a cikin Al-Qur'ani cewa ya hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taba zama daidai ba sannan Allah subhanahu wataala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa yayi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in dai kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne ka je ka nemi ilimin nan don haka ilimi ba abu ne wanda yake mai wasa ba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi may yuridullahu bihi khairan ifaqahu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi wanda Allah yake nufin sa da daukaka sa to sai ya fahimtar da shi addini taya mutum zai fahimci addini dole sai ka je makaranta sai ka zauna a gaban malamai malamai sun gaya maka wannan fari ne wannan baki ne malamai sun gaya maka yadda zaka inganta rayuwarka kai hatta cin abinci tafiya sa hoda ga mu mata har sa kwalli har tsefa kai ko menene akwai yanda shari'ar musulunci tace ayi to in ba kai karatu ba yaya zakai ka gano yanda shari'ar musulunci tace kai wannan kin ga kenan kana bautawa Allah a cikin jahilci shi kuma Allah ya ce bai karbar ibadar jahili shi yasa masu iya magana suke cewa ka san Allah tun kafin ka bauta mishi don in baka san Allah ba ba za ka san yanda za ka yi ka bauta masa ba. To kin ga kenan ashe ita bauta kuma dama Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam dan ita ne. To in ku baka san yanda za ka yi ka bauta mishin ba, to Allah subhanahu wataala sai ka bauta mishi a jahilci ko kuma ba yanda yake ba, ko kuma ka ƙara ko kuma ka rage. In ka ƙara kuma hadisi ingantacce ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Duk wanda ya kago wani abu da bai cikin addinin nan namu, to ba za a karba masa ba. In kuma ragewa kai, to ba za ka rage da abin da Allah subhanahu wataala ya ce ayi ba. Dole dai duk wata ta ibada da zaka yi sai ta hada sharuɗa guda uku, ma'ana kayi ta yanda Allah subhanahu wataala ya ce kayi ta, kayi ta kuma don shi Allah din ba don wani dan adam ba ko don wani ya gani ya fada. Kuma dole sai yayi daidai da koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shi ake kira bauta, kuma shi ake kira karbabbiyar bauta, kuma dole ne sai ka nemi ilimin yanda zaka yi ta.
Ke da kin ka dan tabo shi gefen yanzu hakina masters na harkar boko. To wani kira zaki wa wa'annan mata da ba su son su rungumi bokon nan dai.
Kaman yanda nace a wannan rayuwa din dole sai kai karatu. Kuma ina jin ko Sayyidina Ali ne yana cewa ilimi kala biyu ne, na duniya da na lahira. Ilimin duniya shine na boko din nan. Shine ka je kai karatun boko dan ka tallafa. Yanzu misali aikin likita ai da boko ake yin sa. Matan mu dake zuwa su bude cikin su sai tsiraice a gaban wasu mata ko kuma in ce a gaban maza. To kinga inda a ce an samu mace musulma ta je ta yi karatun bokon ta san irin wa'annan, misali ta zama ma'aikaciyar asibiti ko dokta ce ita, kinga mai mace ta je ta bude jikinta gurin namiji, ai kinga wurin mace za ta je ta bude.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masu aro baki ɗaya kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a wannan mako. Sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Dedone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
A gaida sahabo da tawagarsa, kada dai ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yau Lahadi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki ta kwana hudu zuwa birnin Washington a nan Amurka, inda zai gana da shugaban kasar Amurka Barack Obama. Ana kyauta zaton cewa maganar magance matsalar Boko Haram ce babbar hancin tufkar da ake son a kamo a wannan ziyara ta sa. Sannan kuma Obama shi zai tare shi a fadar White House da ke nan Amurka. Amurka na bukatar taimakawa Najeriya a maganar kokarin yakar 'yan Boko Haram da suka addabi kasar da zafafan hare-hare a 'yan tsakanin nan, wanda kuma suka matsa tun bayan hawan gwamnatin Muhammadu Buhari a watan Mayun da ya wuce. Za su tattauna ne game da lamura da dama, sannan kuma Buhari yana sa ran zai tattauna tare da shugaban kasar na Amurka game da maganar tattalin arzikin Najeriya da kuma matsalar siyasa da cin hanci da rashawa. Haka zalika fada ya barke a wajen zanga-zangar jihar kudancin Carolina, wanda tawagar Ku Klux Klan suka ritsa da su a cikin fito-na-fito da suka yi da bakake masu fafutukar cewa a daina wariyar launin fata a jihar.
To madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Dedone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni. Da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.